This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Babala ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata 24 ga watan Disamba shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Sarfil da kanin labarai.
Yau Talata, sabbin hukumomin Siriya sun ce kungiyoyin da ke dauke da makamai a kasar sun amince su ruguje tare da shigar da su cikin ma'aikatar tsaro. Rundunar sojin Ukraine ta faɗi yau Talata cewa ta harbo jirage marasa matuƙa 36 cikin ɗari da sojojin Rasha suka yi amfani da su wajen kai hare-hare cikin dare. Haka kuma za a yi cewa yunwa a Sudan ta faɗi da zuwa yankuna 5, kuma mai yiwuwa ne za ta bazu zuwa 5 nan da watan Mayu.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi wata ganawa ta farko da manema labarai a ranar Litinin, inda ya yi ƙarin haske kan wasu manufofin gwamnatinsa. Muna tafa da ƙarin bayani. Sannan za ku ji cewa jihar Plateau Najeriya ana zargin wasu 'yan bindiga da kashe mutum 14 tare da jikkata wasu a yankin Ganawuri da ke ƙaramar hukumar Riom.
Ba abun da za a yi a compensate rayukan mutanen da aka kashe. A punishing don wurin da aka samu hannunshi a ciki su da abun nan ya danna gaba daya.
Bayan nan za mu kawo muku shirin noma tushen arziki da zan gabatar, inda shirin na wannan makon zai bitar wasu daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar muku a wannan shekara ta 2024 da muke bankwana da ita. Muna kuma tafa da wasu daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Yau Talata, sabbin hukumomin Siriya sun ce kungiyoyin da ke dauke da makamai a kasar sun amince su ruguje tare da shigar da su cikin ma'aikatar tsaro. Sanarwar ta ce matakin ya biyo bayan ganawar da shugabannin kungiyoyin masu dauke da makamai suka yi da Ahmad Al-Shara, wanda ya jagoranci 'yan tawayen da saukowar Bashar al-Assad da ya dade yana mulki. 'Yan tawaye sun kwace iko da babban birnin kasar Siriya a ranar 8 ga watan Disamba, bayan wata muhimmiyar nasara da suka yi ikirarin cewa sun kwace wasu muhimman biranen kasar a cikin 'yan kwanaki, bayan da aka shafa shekaru 13 ana gwabzawa a yakin basasar kasar. Tun bayan hamɓarar da gwamnatin Assad, gwamnatoci a duk faɗin duniya sun aike da jakadu zuwa Damascus cikin jerin tambayoyi game da makomar kasar Siriya da kuma damuwa kan ƙarar rashin zaman lafiya a yankin. Rundunar sojin Ukraine ta faɗi yau Talata cewa ta harbo jirage marasa matuƙa 36 daga cikin 60 da sojin Rasha suka yi amfani da su wajen kai hare-hare cikin dare. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce an harbo jiragen ne a yankin Chernihiv da Dnipropetrovsk da Kharkiv da Kemlevskiv da Kyiv da Poltava da Sumy da kuma Zaporozhye. Sahi Lesek, gwamnan Dnipropetrovsk, ya faɗi a tashar Telegram cewa harin da jiragen marasa matuƙi na Rasha sun lalata gidaje da dama da kuma layin wutar lantarki. A Kamelnitsky da ke yammacin Ukraine, gwamnan Sahi Turin ya ba da rahoton cewa harin na Rasha ya lalata gidaje da dama. Jama'a a yankin Sumy da ke arewa maso gabashin Ukraine sun ce wani ginin gona ya lalace a can. Yunwa a Sudan ta faɗaɗa zuwa yankuna 5, kuma mai yiwuwa ne za ta bazu zuwa wasu 5 nan da watan Mayu, kamar yadda hukumar sa ido kan yunwa ta duniya ta bayar da rahoto yau Talata, yayin da ɓangarorin ke faɗa da juna ke ci gaba da daƙile ayyukan jin ƙai da ake buƙata domin kawar da ɗaya daga cikin matsalolin yunwa mafi muni a wannan zamani. An tabbatar da yanayin matsananciyar yunwa a Abu Shouk da Al-Sham, sansanoni biyu ne 'yan gurin hijira a cikin Al-Fashir, babban birnin arewacin Darfur da aka yi wa ƙawanya, da kuma wasu yankuna biyu a kudancin Kordofan, a cewar kwamitin nazarin yunwa na haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Rarraba matakin abinci ko IPC, kwamitin ya kuma ce ya gano yunwar da aka fara ganowa a watan Agusta tana ci gaba da wanzuwa a sansanonin Zamzam na arewacin Darfur. kwamitin wanda ya tantance tare da tabbatar da binciken yunwa ya yi hasashen cewa yunwa za ta faɗa da zuwa wasu yankuna biyar arewacin Darfur, Umkada da Maltib da Alfashir da Tawisha da Alait nan da watan Mayu. Kwamitin ya bayyana wasu yankuna 17 a faɗin ƙasar Sudan da ke fuskantar barazanar yunwa. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla kafin ku ji ƙarshen labaran zamu buɗe taskar rahotannin mu daga Najeriya. Bayan da a karan farko shugaba Bola Ahmed Tinibe wata ganawa da manema labarai da shugabanni kan yi lokaci zuwa lokaci bisa al'ada. Shugaban ya amsa tambayoyi dangane da mulki, tattalin arziki, tsaro da tsare-tsaren manufofin gwamnatinsa da dai sauransu. Wakilin Umar Faruku Musa na cikin manema labaran da suka yi wannan tattaunawar da shugaba Tinubu ga kuma rahoton da ya aika mana.
Tambaya ta farko da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya amsa shine dangane da tumutsutsin da aka samu wanda ya kai mutane kusan 70 suka rasa rayukansu a waɗansu yankuna na ƙasar a lokacin da ake ba da tallafi ko gudunmuwa na bukin Kirsimeti da kuma sabon shekara, inda yake cewa ya san akwai matsaloli na tattalin arziki, amma maganar a sanya cewa yunwa ce ta haddasa wannan tumutsutsin kina ganin ba gaskiya bane, domin a shekara 25 da suka gabata kowace shekara yana ba da irin wannan tallafin ba tare da an samu irin wannan matsala ko sau ɗaya ba. Danganta wannan lalurar daga rashin bin tsari na 'yan ƙasa waɗanda ba su bin layi wurin karɓar gudunmuwa da kuma masu ba da agajin waɗanda ba su ba da shi da yawan gaske da ake bukata, da kuma rashin samar da tsari na tsaro da kuma na gudanar da irin wannan agajin ba tare da an samu matsala ba.
Now, every society, even in America, they have food banks, they have hungry people. In Britain, they have food bank, they have warehouse, they are organized.
Yace ana irin wannan tallafin a kowace ƙasa ta duniya inda ake bada gudunmuwa ga jama'a na abinci kamar Amurka da Ingila da Faransa. Yace amma ana bin tsarin da ya dace domin tabbatar da cewa ba a samu irin matsalar ba. Kina mai cewa lokaci yayi da wannan ya zama darasi ga 'yan Najeriya cewa idan za a bada irin wannan gudunmuwa ko tallafi a ɗauki matakan da ya kamata a ɗauka domin tabbatar da ba a samu tumutsutsi ba.
I don't have any regret whatsoever
daganan kuma ya taɓa maganar janye tallafin man fetur, inda manema labaru suka kwatanta Bola Ahmed Tinubu irin wahalolin da ake fuskanta da kuma lalurorin da Najeriya ke ciki, cewa suna ganin ya kamata a tsara agaji ko gudunmuwar da za a bada kafin a janye tallafin. Amma ya ce duk lokacin ma da aka janye tallafi ko an bada wata gudunmuwa kafin a bada ko ba a bada ba, wannan ƙorafi sai an yi shi. Don haka shi kan baya nadama akan ɗauka wannan mataki, domin tuni ya kawo alfanu a cikin Najeriya, domin gwamnati ta samu kuɗaɗen shiga masu yawan gaske da ake baiwa jihohi da ƙananan hukumomi domin tabbatar da an inganta rayuwar al'umma. Shina mai cewa kawo yanzu an ga cewar wannan matakan sun zama zahiri wurin yaƙar masu sumoga da 'yan cinikin samun riba ta fitar hankali da kuma masu yi wa ƙasa zagon ƙasa dangane da amfani da tsada ko tallafi na man fetur.
For today, I have confidence in my security.
Dangane da matsalar tsaro, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ce lallai idan aka yi ƙarni biyu wato shekaru 20 ana matsala ta kashe-kashe da kwace-kwacen dukiyoyin jama'a da sauran dai wahaloli na matsalolin tsaro, abu ne mawuyaci a ce cikin ɗan ƙaramin lokaci za a magancewa. Amma yana mai cewa lallai kawo yanzu an ga sauƙin, domin mutane suna tafiya daga Abuja har zuwa Kaduna, har zuwa wuraren Zamfara da kuma jihar Kaduna, inda aka fara samun ingancin tsaro, kuma matakan zamani da ake ɗauka wurin samar da tsaron nan za a ci gaba da inganta su, kamar yadda kasafin kuɗi na ƙasa ya nuna cewa za a ƙara kawo na'urori na zamani wurin yaƙi da ta'addanci. To ganin an samu cewa da hauhawar farashin kaya da tsadar rayuwa a cikin ƙasar da kuma waɗansu 'yan shiga tsakani masu ƙoƙarin amfani da ciniki wurin cutar da jama'a, zai san shugaba Bola Ahmed Tinubu ya farfaɗo da tsarin nan na ƙayyade farashi na abinci, sai ya ce
produce more for consumption locally.
Abin da ya kamata a yi shi ne a ɗauki matakan noma da yawan gaske. Idan aka noma da yawa dole farashi ya sauko, kuma ko akwai masu amfani da wannan abincin ko tsadar abinci wurin zambatar jama'a su ma na ɗan lokaci kaɗan ne, domin da an zuba abinci a kasuwa sosai to farashin dole ya sauka. Sannan gashi dama za a yi tanadin samar da tsaro a yankuna daban-daban da manoma za su iya su yi noma, za a ba su tallafi da ba su suka mai rangwame da kayan aiki da daina amfani da irin noman da aka yi na kakanni wa kakanni a cikin ƙasar domin kawo zamananci a cikin sha'anin noma. Kuma Najeriya tana da kasa mai kyau tana da manoma masu inganci da za su tabbatar da sun amfani da wannan damar gurin samar da abinci a cikin kasa Umar Faruk Musa mur Amurka a Abuja Nigeria
Tuma da lage da Umar Faruk Musa har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga karshen labaran duniyar
Demokaradiyya ta yi kama da rauni amma ba a doke ta ba yayin da take kan gaba zuwa shekarar 2025 a cikin shekarar da kasashe ke wakiltar kusan rabin al'ummar duniya suka kira masu kada kuri'a zuwa rumfunan zabe demokaradiyya ta jure tashin hankali da firgici amma kuma ta kasance mai juriya tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya tsallake rijiya da baya a yankurin kisan gilla da aka yi masa har sau biyu kuma duk da fargabar sakamakon da aka samu na tashin hankali ya sake samun nasara a fadar White House a wani gagarumin nasara da ke neman mika mulki cikin lumana a wata mai zuwa kasar Mexico ta yi zabe mafi zubar da jini a tarihinta na zamani inda aka kashe ƴan takara 37 gabanin zaben amma ta ci gaba da zaben mace ta farko shugabar kasa Claudia Sheinbaum a fadin nashiyoyi hudu an kori shugabannin da ke kan karagar mulki a zabukan da ke haifar da tashin hankula amma a ƙarshe suka cimma wani muhimmin aiki na demokaradiyya mika mulki cikin tsari daidai da bukatun masu zabe Firaministan Japan Shigeru Ishiba ya faɗi yau Talata cewa yana son ƙarfafa ƙawancen ƙasarsa da Amurka yayin da ya matsakaini da wuri don ganawa da zaɓen shugaban Amurka Donald Trump Kasar Japan dai makwabciya ce ga kasar China mai karfin fada da kuma Korea ta Arewa mai makaman nukiliya da ke kara zurfafa hulɗar soji da Rasha. Ina ganin yana da muhimmanci a kara karfafa kawancin Amurka da Japan da kuma fahimtar juna kan halin da ake ciki a Arewa maso gabashin Asiya. In ji shi a wani taron manema labarai inda ya kara cewa har yanzu ba a sanya ranakun da za a yi ganawar ba. Ishiba wanda ke kan karagar mulki tun watan Oktoba ya nemi ganawa da Trump amma ya shaida manema labarai a watan da ya gabata cewa kwamitin zaben shugaban kasar ya ce an takaita ganawa da shugabannin kasashen duniya karkashin dokar Logan kafin rantsar da Trump a watan Janairu daga ƙarshe Bethlehem na shirye-shiryen sake bukuwan Kirsimeti a karkashin inuwar yaki a Gaza a dandalin manga babu fitilun biki da aka saba gani da kuma taron masu yawo bude ido a yau Talata maimakon haka yankin da ke wajen cocin ya kasance shiru an gina majami'ar a saman inda aka yi imanin an haifi Yesu yakin da tashashin hankula a yammacin gaba kogin Jordan da aka mamaye da ya haifar da rashin bukukuwan yayi wa tattalin arzikin baitul malin illa sosai garin ya dogara sosai akan yawon shakatawa na Kirsimeti tunda dai tattalin arzikin yankin yammacin kogin Jordan ya fara taɓarewa saboda takunkumin da aka sanya wa ma'aikatan da aka hana shiga Isra'ila a lokacin yakin.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Akalla mutane 14 ne 'yan bindiga suka hallaka a ƙauyen Arido da aka fi sani da gidan Ado da ke yankin Ganawuri a ƙaramar hukumar Rim a jihar Plateau Nigeria inda wasu mutane uku suka samu raunuka. Shugaban kungiyar matasan Irugui ya ce suna zargin sojoji na da hannu a cikin wannan al'amari. Daga Plateau ga rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana.
A daren Lahadi ne 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba suka shiga ƙauyen na Arido wato gidan Ado suka bude wuta kan mutane suka hallaka su kamar yadda shugaban kungiyar matasan kabilar Irigwe Joseph Chudu ya shaida min
mutanen mu suna zama a gida suka gan kawai aka bude musu wuta ana harbin su ana bin su da ana sassara ana yanka su kamar dabbobi a inda aka yi attack da aka kashe mutanen mu 14 akwai checkpoint na sojoji a wurin an aka kashe mutanen nan babu kowani effort da suka yi akwai wanda suka samu suka escape suka fara raising observation wai a wannan da aka yi attack din fa akwai hannun sojoji a ciki to youth kisa a cikin hoshi sai aka fitan nan aka ce wurin sojojin nan abun mamaki uniform na sojojin nan da kaci da kayan su sa duk jinin mutanen mu da mutanen mu a wurin musamman one of the guys that was keep babban dilali ne na kuza ya shigo da kaya kawai bai dade ba a wurin sojojin nan aka samu su bunun bunun kuzan nan da sojojin nan bayan da suka kakkashe mutanen nan suka kwakwashe sun je sun haje a checkpoint na a cikin inda suke kwana abun da ya faru kenan
amma mutane nawa ne aka kashe
to total mutanen da aka kashe mutane 14 ne
yanzu me kuke bukata
mutanen nan da suka yi abun nan sojojin nan da su waye suka hada baki sojojin nan musamman gaskiya muna son a karama su muna bukatan justice as a Yoruba people nga fara miki gaskiya this is not the first attack in Yoruba land da mutanen mu muna fingerin sojoji bukatan mu na biyu muna son gwamnati especially mutanen nan da suna na asibiti some of them are in critical conditions because ba abun da za ya compensate rayukan mutanen da aka kashe a punishing ban wani da aka samu nushi a ciki su da abun nan ya danna gabadiya
A gefe guda kuwa rabaran Andrew Moriya na cocin kokin RCC Gana Wuri yace sun binne mutane 15 ciki har da mata 3 dake da ciki suna dab da haihuwa nayi kokarin jin martani kan zargin sojoji da hannu kan kisan inda na aike da sako ta kafar WhatsApp wakakakin rundunar Operation Safe Haven dake wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau Manjo Samson Nantib Zakom amma bai maido min da amsa ba kuma ba wata sanarwa da na samu kan harin haka ma hukumomin jiha da na karamar hukumar Riyam basu ce komai kan kisan ba har lokacin da na hada wannan rahoto tun farko dai rundunar ƴan sandan jihar Plateau tace ta baza jami'anta a kananan hukumomi 17 na jihar don tabbatar da tsaro lokacin bukukuwan Kirsimati rundunar ƴan sandan ta hana kiwon shanu da yin noma da dare ta kuma sanya dokar takaita lokacin bude gidajen barasa da dakatar da tonan ma'adinai da dare da takaita ayyukan acaba a kananan hukumomin Basa Barkin Ladi Riyon Bakos da Mangu Ko a ranar 24 ga watan Disamban bara ma, ƴan bindiga sun hallaka ɗaruruwan mutane akasarin su daga kananan hukumomin Mangu da Bakos a jihar ta Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, yanzu agogo a nan Washington DC na cewa ƙarfe 10 na safe da minti 17. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki. Jama assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa Shirin noma tushen arziki na wannan makon yayi waiwaye ne domin duba wasu daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar muku a wannan shekara da muke bankwana da ita ta 2024 yayin wata ziyara aiki da ya kawo birnin Washington DC dake nan Amurka gwamnatin jihar Katsina Dukko Umar Radda ya bayyana irin tsarin da suke da shi domin inganta noman rani a jihar
kusan tsarin da muka fito da shi tun kafin mu hau bisa gwamnati shine na gani yadda zamu inganta harkar noman rani domin inganta harkar noman rani zai sa matasan mu su samu abin yi cikin shekarar ba tare da samun tsaiko ba kuma zai rage wannan matsalar zaman banza da ake kuma zai rage matsalar tsaro wannan shine dalilin da yasa muka yi haɗin gwiwa da kananan hukumomi na jihar mu da duk wata fadama ko korama ko wani wuri da ake noman rani zamu ga yadda zamu mu haɓaka shi mu ga yadda zamu mu taimaka wa manoman da famfo na ban ruwa da iri mai inganci da taki da maganin feshi shi manomi karamin manomi in ka bashi wannan kayayyakin abin da ya rage kawai zaka sha mamaki ga irin abin da ya faru lokacin da muna ciyamomi na kananan hukumomi lokacin gwamnatin Maliganyi Alhaji Umar Musa Yar'Adua yana gwamna a lokacin ya inganta mu muka yi irin wannan tsarin kowa a wannan lokacin ya ga irin yadda manoma suka samu haɓakar tattalin arziki da ingantaccen rayuwa da su da iyalansu.
To da kai maganar za ku yi kokari ku tallafa wa manoma musamman kanana. Wani irin tsari kuka fito da shi domin ganin cewa wannan tallafin da kuka bayar ya kai ga waɗanda ake da buƙatar su samu wannan tallafi?
Alhamdulillah yanzu yanayi ya canza a jihar Katsina kowa yana ci da halin shi. Abin da nake nufi da ci da halin shi shine duk mutumin da ke yin abu shike samun abu. Lokaci ya wuce wanda mutanen da ba su da harkar da ya shafi abun su rika hawan wannan gurbin suna cutar da al'umma, domin tsarin da muka fito da shi za mu fito da tsari hadda na kimiyya da fasaha na technology na ganin yadda za mu yi mutane ainihin manoma na zahiri su ne suke bayyana kuma su ne suke amfana. Shi ne dalilin da ya sa yanzu muka fito da tsari na malaman gona wanda kwanan nan za mu kaddamar da shi, wanda duk garin magaji zai samu malamin gona. Wannan malamin gona yana da statistics na mutanen da za a yi, because duk abin da ke cutar da mu rashin data ne, wato rashin bayanai cikakku na manoma. Yanzu maganar da muke yi da kai yau muna nan muna ɗaukar bayanai na asibitocin da gare mu da suke da shi da wanda ba su da shi da abubuwan da ke karanci a cikinsu. Muna ɗaukar sahihan bayanai akan harkar ilimi, makarantu nawa gare mu, ɗalibai nawa gare mu, littafi nawa ke akwai, makarantu nawa ne, kujeru nawa ne. Yanzu haka kuma muna nan shi ma za mu kaddamar da tsari wanda za a zagaya jihar mu baki ɗaya mu gano wa'anne ne mutane manoma na hakika, me suke yi, meye girman gonakinsu, meye abubuwan da suke. Duk garin da ka je baka da bukatar ka samu matsala, da an ce ka nuna manoma za an san su manya, an san matsakaita, an san kananan manoma. So abubuwan nan duk dan ba abin tsarin daukar bayanai da ya kamata a dauka shine muke samun matsala. Amma insha Allah mun dauki hanyar, amma abinda za a lura da shi yanzu muka fara, kuma insha Allah za a ga canji kwarai da gaske akan yadda ake tafiyar da al'amura a jihar Katsina.
To jihar Katsina ita ce kusan take kan gaba a wajen noman auduga a Najeriya. Ban sani ba kowane irin tanadi kake ganin kun yi waɗannan manoma domin ganin sun ci gaba da rike wannan kambu a Najeriya.
Wato yau in ka je jihar Katsina, ba ma jihar Katsina ba, arewacin Najeriya baki ɗaya an ja baya kwarai wajen noman auduga. Dalilin kuma ja baya din saboda rashin ingantaccen iri, sannan kuma rashin ingantattuwar kasuwar da za su sayar da addugarsu idan sun yi ta. So wa'annan abubuwan sun zama matsala kwarai da gaske. Don haka a lokacin da muka zo muka yi kudirin aikin noma, muna kallon wasu abebai wa'anda ake noma wa'anda za mu ga suna da muhimmanci, muhimmancin kala biyu, muhimmancin karuwar arziki ga shi manomi, sannan manomanci muhimmanci wajen ganin kasuwar da wannan abun gare shi, sannan kuma da abin da kuma zai jawo ma jihar da su manoman da suke yin aiki. So don haka kaga yanzu kamar maganar da muke yi, in ka kalli soyabins za ka ga wani nau'i na
waken
suya, wani nau'in abu ne wanda ake amfani da shi a gida da kasashen waje, yana iya jawo ma manoma tattalin arzikin kuɗaɗe da za su shigo musu da kasashen waje.
Har ila yau dai a watan Janairun 2024 mun kawo muku wannan shirin daga Jamhuriyar Nijar. Masu noman dankalin Turawa da albasa da lemon zaki a yankin arewacin Jamhuriyar Nijar sun hallara a birnin Yamai, inda suka saba cin kasuwar shekara-shekara nufin sayar da amfanin da suka noma. Ko da yake an karya farashin waɗannan kayayyaki a bana, inda manoman suka koka da rashin samun ciniki, lamarin da ke da nasaba da takunkumin da kungiyar ECOWAS ta kagaba a kasar ta Nijar sanadiyar juyin mulki ranar 26 ga watan Yulin bara. A cikin shirin na wannan makon, wakilin Musulun Muminu Barma ya tattauna mana da ɗaya daga cikin jagoron tawagar manoman Alhaji Duwa, wanda ya fara bayyana mana irin halin da kasuwar ta bana ke ciki.
Muna kawo kayan kowane shekara.
So yaya bana?
Bana kashi nan da mun kawo shi ma, sai dai bana babu kudi da yawa. Gashi nan kudi ta nan ta muna kreve kadan, amma alheri ne. Kaya gashi nan yanzu mun kawo albasa, mun kawo kwambutar, mun kawo orange, mun kawo tafarnuwa, mun kawo kaya kai duka.
Ka yi maganar kamar akwai dankalin Turawa, akwai tafarnuwa, akwai lemun zaki da albasa. Kamar yaya farashi yake, misali kowanne ko kilo kilo ko bahu bahu?
Yanzu bon albasan kana sa jika kawo jika goma sha fudu kilo hamsin, orange jika har kasa haka nan ma yana samu
kilo
na tabbatar kilo da ladari ne da tsari da latabar amma sai doki sai wanda ya doki tona shi
daga ton guda abin da ya gaba to ya tafarnuwa
wannan shikauku take tiya
iya bahuwa
abubuwa da lissafi sai ka sai auna ba a ce maka ga yanda yake nan
to amma Alhaji Duwa wai ku ne ke nomawa sannan ku taho da koko a ku kawai kasuwancin ne kuke yi
mun da muke da makamu mu muke noma da kanmu cikin garake mu ne muke hiddowa muna kawo nan dare da rana muna aiki
ana iya cewa rashin cinikin nan na bana da kuka yi la'akari da shi abu ne da ke da nasaba da takunkumin da aka sawa Niger bayan juyin mulki
a wannan tabbat ne haka nan ne yana da nasaba da shi dan in muka kawo kaya nan ba mu sati sai mu yi command a kawo wani amma yanzu muna cikin sati biyu har yanzu na farin bai kare ba me ya kawo haka na san dai takunkumi na shi yasa ka san an rage bankuna yanzu ko ina ko yanzu kana da kudi ba kana son miliyan guda ba ka samu in shika da ribar ba ka samu haka nan ne ya kawo shi kawai Allah ya kawo sauki abun kawai
to a jumulce wani irin matsaloli ne kuke fuskanta gaba daya wannan harkoki tun daga can wurin noma har zuwa nan a zo a kasa a kasuwa a saida
transport dauka kayan ga zuwa wanda ya fita aga da zuwa nan shi yake kawo matsala
Masu sauraro a nan zamu tsaya cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Fiona nan Duduwa Mai da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu Madalla yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da ku aika mana ta hanyar email.
To sakonmu na farko ya fito ne daga Dr. Lawali Ubanfin Harmawa Tasawa Jamhuriyar Niger wanda ya ce assalam a gaskiya barabaran da alƙalai ke nunawa wajen bada kashedi na iya zama babban kalubale ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakanin al'umma da jihohin Niger saboda haka a yi hattara. Sai sakon Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam A Adam Gashuwa waɗanda suka ce salam fatan alheri ga VOA Hausa a gaskiya jawabin da shugaba Bola Ahmed Tinubu bayan da ya nuna rashin nadama kan manufofin gwamnatinsa duk wani borin kunya ne Allah dai ya kyauta sai sakon Umar Ari Bade Abadam dan mutan Abadam mazaunin jihar Difa a jamhuriyar Niger wanda yake assalamu alaikum biyo ya Hausa da farko na miƙa dubun gaisuwa da fatan alkhairi a gare ku a yau na shigo wannan fili ne domin in yi kira ga mai girma gwamnatin mu na jihar Borno wato Professor Babagana Umar Zulum ya kamata yayi wa Allah da manzansa ya tausaya mana wajen maida mu zuwa garin mu na Abadam dake cikin jihar Borno yau shekara 10 ce kenan muke fama da wahalar gudun hijira daga kasashen makota irin su jamhuriyar Niger da Kamaru da Chadi da sauransu amma har yanzu shiru muke ji kamar an shuka dusa dan haka muna roƙon mai girma gwamna da ya tausaya mana dan Allah
a gaida Mahmud Lalo yanzu kuma ga labarai a takeice
yau talata sabon hukumomin Syria sun ce kungiyoyin da ke dauke da makamai a kasar sun amince su ruguje tare da shigar da su cikin ma'aikatar tsaro sanarwa ta ce matakin ya biyo bayan ganawar da shugabannin kungiyoyin masu dauke da makamai suka yi da Ahmad Al-Shara wanda ya jagoranci ƴan tawayen da saukuwar Bashar al-Assad da ya dade yana mulki ƴan tawaye sun kwace iko da babban birnin kasar Syria a ranar 8 ga watan Disamba bayan wata muhimmiyar nasara da suka yi ikirarin cewa sun kwace wasu muhimman biranen kasar a cikin ƴan kwanaki bayan da aka shafe shekaru 13 ana gwabzawa a yakin basasar kasar. Rundunar sojin Ukraine ta faɗi yau Talata cewa ta harbo jirage marasa matuƙa 36 daga cikin 60 da sojin Rasha suka yi amfani da su wajen kai hare-hare cikin dare. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce an harbo jiragen ne a yankin Chernihiv da Dnipropetrovsk da Kharkiv da Kamlovsk da Kiev da Poltava da Sumy da kuma Zaporozhye.
Masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare za mu sake dawowa da wasu sabbin shirye-shiryen inda za mu buɗe layukan wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Waɗanne irin darussa bukukuwan addini kamar na Kirsimeti da Sallah suke koya mana
yanzu a madadin Sarfila Hashim da ya karanto labarai da Fiona wa mai nan Dudu da ta bada umarni da mai injiniyan mu ne yanzu Bill ne Muhammad Hafizu a balle yake muku fatan alkhairi assalamu alaikum.